نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna safiyar lahadi tara ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wanda ce daidai da tara ga watan uku miladiya ta 2025 kamar yanda wannan karatu yake gudana a cikin waɗannan kwanaki masu albarka cikin wannan sura ta muminai suratul muminun kamar yanda ajiya mun karanta aya ta 42 zuwa aya ta 49 madan Allah thumma ansha'ana min ba'dihim qurunan akharin sannan mun tsaya a daidai fadin Allah wa laqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun haka za mu tashi aya ta 50 daidai wa ja'alna ibn maryama wa umma Allah madaukakin sarki yace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون
ممتاز الله ملوك كنسركي yace wa ja'alna ibn maryama wa ummuhu aya yace mun sanya dan maryam da mahaifiyarsa su zamto aya وآويناهما الله تعالى يتشي من تتريسو ومن زونت دسو إلى ربوة أول تدن جغاوة ذات قرار وانديكنا نسوة ومعين دكما إذا نروا ما سبدان يا أيها الرسل يا قوم الزني كلوا من الطيبات كُتِ دَغَا أَرْكَاكَ كُتِ حَلَال وَاعْمَلُوا صَالِحًا كُيِ أَيْكِ لَكِرْكِ أَيْكِ نَغَن إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ نِي إِنَا سَنَدَ أَبِنْدَ كُتِ أَيْكَتَاوَ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ كُمَ لَلَّهِ حَقِيقَةً وَنَّنْ أَدِّينِي نَاكُ أُمَّةً وَاحِدَةً أَدِّينِي نَيْغُدَا دَيَا wa ana rabbukum ni kuma ni ne ubangijinku fattaquni ku kiyaye dokokina fataqatta'u amrahum sai suka tsitsinka al'amarin addinin nasu bainahum a tsakanin su zubran suka maida shi kungiya kungiya kullu hizbin kowace kungiya bima ladaihim farihuna suna alfahari da abin da ke tare da su. Allah ya ce fadarhum kabar su fi gamratihim a cikin rudin su da fagamniyar su hatta hin har zuwa nan da wani lokaci. Ayahsabuna su yanzu a tsammanin su annama numidduhum bihi min malin wa banin abinda muke ba su na dukiya da yaya musari'u lahum fil khairat muna gaggauto musu sakamakon alheri ne balla yashkuruna a ba dai sa galewa to kafin mu koma mu kalli waɗannan ayoyi musake yin bayani gurgudu kamar yadda malamai suka fassara su to zamu kalli ayoyin jiya bisa tabi'ar da muka tafi akai na fitar da darussan ayoyin da suka gabata dan kokarin yin aiki da abin da ayoyin suka kunsa Allah madaukakin sarki a ayoyin jiya ya sake gaya mana bayan shudewar mutanen annabi Salih ko kuma mutanen annabi Hud ba daga nan aikin Allah ya tsaya ba Allah ta'ala ya ci gaba bisa ga ka'idar Allah ta baya azabtar da wata al'umma sai ya aiko mata da dan aiki wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula Allah ya ce cikin adalcin mu ba mu azabtar da kowace al'umma har sai mun aiko mata da manzo kuma manzon ya zo ya isar da sakon mu su kuma sun bujire wa sakon to anan ne mu kuma muke daukan matakin da ya dace da wannan al'umma da haka bayan mun ji karshen yanda al'amarin mutanen annabi Hud ko Salih ya kasance Allah ta'ala ya ce mun sake aiko mun sake halittar wasu al'ummomin daban bayan shudewar waɗancan al'ummomi a ƙarƙashin wannan aya sai muka fahimci kenan yana daga cikin tausayi na Allah yana daga cikin rahamar Allah yana daga cikin ƙaunar da Allah ke yi wa bayinsa ya gaya musu abin da yake so da abin da baya so don su kiyaye su haɗu da shi lafiya in ba don haka ba Allah ya halicce mu sai ya zuba mana ido mu yi daidai mu haɗu da shi lafiya mu saba kuma mu gane ƙuran in Allah ya ga dama zai iya mana haka dan la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun ba wanda zai ce Allah dan me yasa kai haka amma Allah cikin tausayinsa da rahamarsa da kaunar mu da rahama da san mu shiga aljanna da kokarin kawar da mu daga fushinsa shi yasa kowace al'umma yayo mata aike na musamman dan girmamawa ga wannan al'umma kuma yakan aiko mafi daraja mafi tsada a wannan al'ummar sannan yakan hado dan aiken da littafi saukacce daga gare shi dan al'umma su zamto ala basirati kada a wayi gari a alkiyama kace baka sani ba kar a je ranar tashin alkiyama kace ba aiko ba kar a je ranar tashin alkiyama kace ya Allah ai ba mu san kaza kake so ba ba mu san kaza ka hana ba shi yasa Allah ta'ala yace thumma ansha'ana min ba'dihim qurunan akharin da aka aike bayan aike haka Allah ta'ala ya dinga aiko manzanni lokaci bayan lokaci zamani bayan zamani da aka mun fahimci cewa wannan duniya tun daga annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kusan alamomin tashin alkiyama na ƙarshe babu randa aka ce babu mai kira zuwa ga Allah ba mai kira zuwa ga kadaita Allah babu mai kira zuwa ga yin abin da yake na da'a ga Allah babu mai jan hankali da tsawatar da mutane ga barin kaucewa sabawa Allah ba taba samu ma'ana tun daga annabi Nuhu da wannan ya wuce sai a aiko wani da wannan ya wuce har aka zo kan farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine seal of the prophet shine cikamacin annabawa wanda daga shi an rufe kofa babu sauran manzanci kowace irin da'awar annabta bayan annabi Muhammad kariya ce to sai zamto shine annabin karshe bayan ya shekara 63 ya koma zuwa ga Allah har zuwa yanzu sakon manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsaya ba malamai suna nan suna ta yadawa malamai su karantar da almajiran su su ma su karantar da almajiran su har zuwa yau da haka wannan muna godiya ga Allah akan wannan tagomashi da Allah ta'ala ya mana abinda ya rage mana mu kalli abinda Allah ta'ala yake so wanda ya saukar cikin littafin sa dan shi ya halice mu shi yake da ikon tasarrufi da mu ba wanda ya taya Allah wajen halittar mu ballantana ya taya Allah ba mu umarni ba wanda ya kamata mu saurara mu kuma saurari dokokinsa kuma mu tilasta wa kanmu bin dokokinsa fiye da wanda ya halice mu sannan a cikin ayoyin da muka karanta jiya mata su biku min ummatin ajala hawa ma yasasuna wannan ya nuna kowa ne kulli ajalin kitab kowane dan adam yana da wa'adin da Allah ta'ala ya dauka masa ko ya bu Allah ko ya bujirewa Allah akwai ranar karshe akwai numfashin karshe da in ya buga akwai bugun zuciya na karshe wanda in ta buga in duniya ga ta mutunci idan a cikin wato asibiti yake kwana kewaye da likitoci wanda za su taimaka dan kai ya mutu babu wanda yake sai har ya mutu da haka wannan shi ma wani darasi ne na cewa mu yi kokari kafin lokacin mu ya kure mana mu yi abin da Allah yake so kafin ajalin kowane ɗayan mu ya zo lallai kam kamar yadda Ibn Kathir ya faɗa a cikin ainihin wato tafsirin wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wato ya ce kullum mala'ikan mutuwa sai ya zo ya kalle ki sau biyar yanda kike salloli biyar nake salloli guda biyar kullum mala'ikan mutuwa yakan ziyarci kowane ɗaya daga cikin mu sau biyar amma ya kalle ki ya kure miki ido ya kura miki ido kawai inda mas'alar take bai sai ya dauki ranki ba sai wa'adin ki ya cika sai Allah ya bashi umarni amma dan a gaya miki cewa daina yin nisa da mutuwa tana nan kewaye da ke kuli innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum wannan mutuwa da kuke ta gudu duk wanda ka gani a cikin duniyar nan gudu yake kariya mutu Allah ta'ala ya ce a rangama kuke da ita inda kanu fadin anan ita kuma daga nan ta taho da aka sai kun hadu sai dai wa'adin bai ba sannan duk zafin ciwo duk tsagerancin tsagera ba zai mutu ba sai lokacin da Allah ta'ala ya ga dama sai lokacin da Allah ya diban mata biyayyar mai biyayya ba ta sa a jinkirta masa rai a jinkirta masa rayuwa rashin mutuncin mai rashin mutunci rashin kunya mara kunya ba ta sa a gaggauto madda mutuwa kafin ajalin sa ya cika shi yasa kamar yanda muka dauko kisar annabi Nuhu wannan kadai ya isa ya nuna mana kowace al'umma akwai ajalin ta domin al'ummar da ta dade a duniya ana fama da ita ce al'umma annabi Nuhu amma yanzu gashi tarihin ta ake karanta sama da shekaru dubbai ta riga ta shuɗe to wannan yana nuna mana cewa kowa da ajalinsa in ajalin ya zo kuma ba jira in duk duniya gatan ka ne sai ka ci sannan mun fahimci thumma arsalna rusulana tatra
a karkashin wannan mun fahimci al'ada da dabi'a da sunnar Allah a cikin rayuwar dan adam shine ƙaryata manzanni da ƙaryata masu kira zuwa ga addini. Wannan ba wani sabon abu bane. Ka je ka kwankana karatu, kai nazari, idan kai ja duba wancan littafin, leƙa wannan, karanta tafsiri kaza, hadisi kaza, kana iya zuwa kana magana wani ya ce ƙarya yake. Allah, abin da ya mazabi, kai fa kwana kai aikinka kenan. Abin da Allah ta'ala ya dora maka shine ka gano abin da yake na gaskiya ka karantar da mutane. Sai duk ka gama nazarin, ka gama binciken, sai ka zo ka faɗa kawai sai wani ya ce ƙarya ne. Shi yasa wani malami ya ce idza la taqa safihu fala tujibu fa khairun min ijabatihi sukutu. Wai in wawa jahili ya magana da Allah kaka amsa masa. To me zaka ce masa? Ka ja aya ya ce ƙarya ne. Ka ja hadisi ya ce ban yarda ba. To kai kuma shine jarin ka, me zaka gaya masa da ya wuce wannan? Wannan shine sunnar annabawa a cikin al'ummomin su. Kullama jaa ummatar rasulu hakazzabuhu, haka Allah ta'ala ya ce duk manzannin da suka ji al'umma su, babu al'ummar da ta yi 100% ta yi haba haba ta karɓi annabin ta kuma yarda da shi, babu. Kuma ba za a taɓa samun wani mai wa'azi da ya isa ya ja hankalin kowa ya zama mutumin kirki, kowa ya musulunta, babu wannan mai wa'azi. In akwai mai wa'azin da ya cancanta kai ba Allah, to mecece hikimar Allah ta halittar wuta tunda Allah ya yi rantsuwa sai ya cika ta? Haka ba yanda aka iya, dole za ka yi a ce ba daidai ba ne, a ce ƙarya ne, a ce kaza, a ce kaza. Wannan ɗabi'a ce a cikin al'umma, haka annabawa suka yi fama. Amma alhamdulillahi cikin dubu ana iya samun mutum ɗaya, biyu, uku su karɓa. To kai shi ne jarinka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'a. Allah ya sa ka zama sila, ka zama sanadiyar shiryuwar mutum ɗaya, wallahi ya fi a baka jajayen raƙuma. Haka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Shi riba mai wa'azi ba wai yawan mutane ba, ko mutum ɗaya ne ya karɓa, ya ɗan ƙara aikin ɗa'a sakamakon wa'azin da ka ji, ya ji, ko ya ɗan rage saɓon Allah sanadiyar wa'azin da ya ji, ka samu riba, ka samu commission, za ka samu ladansa. Amma kar ka sa a ranka cewa in ka zo kai wa'azi kowa ya yarda, kowa zai ɗauka, kowa zai aiki da shi. Annabawa ma ba su samu haka ba, ballanta na kai. Sannan mun ji kuma cewa ayoyin da suka gabata Allah maɗaukacin sarki ya kuma gaya mana ya turo Annabi Musa da ɗan uwansa Harun, kuma ya haɗo su da hujja bayyananniya da al'ummar za ta iya gane, don ka san wanda Allah ya shiryar da shi, shi kadai ne shiryayye, Allah ka samu a ciki. Wanda Allah ya batar da shi, baka isa ka shiryar da shi ba. In ba haka ba, annabawan nan duk suna zuwa da mu'jizar da ta shallake tunani. Kai ka san mutum, ordinary mutum, ba zai iya zuwa, ba zai iya yin waɗannan abubuwan. Kai ka san wannan abun da ka ga wannan abubuwan suna bayyana a hannun wannan wanda ya zo ya ce shi annabi ne. Ka san lallai in ba dan yana da wani matsayi a wajen Allah, yana da fada a wajen Allah, bai isa yin wannan abu. Allah ta'ala ya ce shi ma Annabi Musa da Annabi Harun mun ba su hujja bayyananniya, mun ba su ayoyi, mun karanta ayoyin jiya, ma'ana mu'jiza ɗaya-ɗaya-ɗaya sai da aka ba su mu'jiza guda tara, wadda wai ko zukatan mutanensu za su karaya, su rusuna wa gaskiya, su karɓi saƙon Annabi Musa da Annabi Harun. Amma ƙarshe na Fir'auna, wanda shi ne kamar shugaban gwamnatin, wa mala'ihi da ministocinsa da cabinet ɗinsa gabaki ɗayansu, ba su takbaru suka yi girman kai. Wato kaga kenan, daga cikin sufar girman kai shi ne mutum ya zama baya karɓar gaskiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi me ake nufi da ainihin wato an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam me ake nufi da wato girman kai, yace girman kai kin gaskiya da rena mutane. Duk wanda yake da wannan sufar kai yace a shi fa ba yana girman kai. Sufar girman kai kenan, ta'arifin girman kai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shine a faɗi gaskiya ka ki karɓa. ya zamto baka karbar gaskiya ka kayyade wa kanka in dai wani ne ba za ka karbi gaskiya ba saboda ko ka fi shi kudi ko ka fi shi kyau ko ka girme shi in ka sanya wa kanka sharadin baka karbar gaskiya daga karamin yaro ko wanda ka girma ko wanda ka fi shi wata daukaka ta duniya ka sufafi da sufa girman kai ka zama kare da kowa wannan sufa ce ta girman kai baqrul haqq wa gamtin nar haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace in gaskiya dalilin mutane wannan sufa ce ta girman kai da haka daga cikin abinda muka samu a cikin ayoyin jiya in gaskiya sufa ce ta girman kai yawa da an gaya miki in dai ba ki san a gaya miki gaskiya in an fada ba za ki dauka ba wannan sufa ce ta girman kai sannan daga cikin abinda suka dinga yi wato ana kyamatar da mu zalunci da fin karfi ayoyin jiya domin wakalu qauman ali mutanen fir'auna da mutanansa an tabbatar da cewa mutane ne tantagariyar azzalimai masu nuna fin karfi wanda sun gallazawa wanda suka fi karfin su wannan ita ma sufa ce mai matukar muni wanda Allah madaukakin sarki baya su sannan daga cikin hujjojin su na kin karbar sako daga annabi Musa kuma sun yi hujja da cewa annabi Musa mutum suna ganin anuminu li basharaini mithlina dan me yasa zamu yi imani da mutane irin mu sannan suka kuma karawa da cewa wa qaumuhuma lana abidun ayyam mutanen su banu isra'ila ma bautar da su muke sannan a rasa da a cikin su wa za a zabo wanda zai so ya ce shine manzo sai a cikin mutanen da mutanen nasu ma bautar da su muke kaga sifar girman kai ce a rasa wanda zai ce zai gaya mun kaza sai wani in ma gaskiya ce a rasa wanda za ta gaya mun gaskiya sai ke wannan sufa ce ta girman kai yadda kika haifa za ta iya gaya miki gaskiya yadda kika haifa za ta iya gaya miki shi yasa ba a kallon waye faɗi gaskiya gaskiyar kayanka ne da kayanka ne da ka dade kana nema ya bata duk sanda ka ganshi naka ne sai ka karba kar ka kallo waye ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira ya ce a karbi gaskiyar da shedan ma ya faɗa yace sadaqaka wa huwa kadhub shedan ma ya faɗi gaskiya annabi yace gaskiya yake amma makaryaci ne dan ya kwana dubu yana ƙarya a ran da ya faɗi gaskiya kace kai ko da yake makaryaci ya ce amma dai yau ta faɗa ya abin gigi ta faɗi gaskiya ba hujja bane duk san da ta faɗa ta yi wannan kai ku rabu da ita magana a'a saurara ki jiko wata kila inda ba ta tsammanin samun gaskiya sai ta fito daga bakin da haka wannan yana daga cikin abin da muka fa'idanta sannan abu na ƙarshe ko na biyan ƙarshe shine ka'idar Allah in an ƙaryata ayoyinsa aka ƙaryata manzanninsa to kuma a jira consequences ka'idar Allah kenan in yace ayi ta hanyar manzanninsa aka yi yace a bari aka ki bari to sai kuma a jira yi me zai biyo baya dan duk wanda ya sai rariya ya san za ta zubar da ruwa duk wanda ya takalli Allah maganar ya zauna kalau ba ta so ba zaman lafiyar mu shine mu ba Allah abu na ƙarshe shari'a tana cikin littafin Allah duk mai neman shari'a to kada ya neme ta a wani wuri tana cikin alqur'ani da sunna wannan a takaice su ne darussan ayoyin da muka karanta jiya mu shiga ayoyin yau mu ji me Allah ta'ala yake ba mu labari ko yake gaya mana Allah ta'ala ce wata alluna fi namarya Allah ta'ala ce mun sanya ibnu maryam ma'ana annabi isa alaihi salam ay waja'alna isa ibnu maryam wa ummuhu aya ay alama mun sanya annabi isa alaihi salam da mahaifiyarsa nana maryam wa'annan Allah ta'ala ce mun sanya su zaman to ayatan wata aya wata alama dalatan da take nuni ala kudratina akan iko mun ji Allah ni da ke duk sanda zamu yi abu sai mun bi ka'idoji da dokokin samun wannan abin sannan mu same shi shi Allah madaukakin sarki babu dole a kansa ta bin ka'ida the due process the protocol kafin ya samar da abu shi lamarin Allah daban yake da shi din shi Allah ne innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin Allah shi in yayin nufin abu kawai cewa yake kasance abu ya kasance Allah yana so ya nuna cikakkiyar kudurarsa game da annabi Isa da Maryam muna da masaniyar cewa Allah ta'ala ya halicci annabi Adam ba kuwa ba uba ya kuma halicci ita kanta Maryam Hawwa daga annabi Adam kenan uba ba kuwa sai Allah ya kuma buga misali da annabi Isa dan Maryam shi kuma ga uwa amma ba shi da uba banda Allah wai zai iya wannan dukkan hanyoyin samun dan adam an san haduwar jinsi guda biyu wannan bin nisba ilaina dangane da mu dan adam shi da din mai san yaya aure zai duk wanda yake san ya samu yaya sai yayi aure to amma shi Allah madaukakin sarki sai ya buga wata aya ya nuna cikakkiyar kudurarsa shi al'amarinsa na daban ne kuma yana so ya jarrabu wasu shi sa sai ya ce to ga nana Maryam fa hamalat bihi fanta badi aqwa فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقضي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا الله يجزي ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتمون wannan shi da abin da ya faru sai ga nana Maryam in ka komo tun daga wazukun fil kitabi Maryam daga nan zaka dauko labarin wanda na san a karatu da suka gabata a baya an yi ta gurin da aka sai ga annabi Isa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya samar da shi ainihin wato ba tare da uba ba wannan wata hujja ce yankacciya akan Allah mai iko ne akan abin da ya ga dama domin kaga kamar yadda muka faɗa khalaqa adam min ghairi abi wala ummin فخلق حواء من ذكر بلا انثى قال انا حواء ان هلكت daga namiji ba mace shi kuma annabi adam an halicce shi ba uba ba uwa wa isa min unsa bila bakar sai kuma ga annabi isa Allah ya halicce shi daga mace ba tare da namiji ba wa khalaqa baqiyatan nas min dhakarin wa unsa ragowar mutane kuma sai gashi Allah ta'ala ya halicce su wato ta hanyar an samar da su ta hanyar namiji da mace wannan cikakkiyar iko ne da kudura irin ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa wa awainahuma Allah ta'ala yace muka zaunar da su ayi wa ja'alna lahumā ma'awa fī makānin murtafi'in min al-arḍ mustawin lil-istiqrāri 'alayhi fīhi khuṣūbatun wa ma'un jārun ẓāhirun lil-'uyūn shine ma'ana wa awainahuma ila rabwatin dhati qararin wa ma'in Allah ta'ala yace muka zaunar da su a wani wuri mai jigawa wato jigawa wuri mai tudu kenan makan makanul murtafi'un shi ake kira rabwa wuri wanda yake ga dausayi ga ni'ima ga wasu tsirrai ga kuma ruwa mai gudana Allah ta'ala yace anan muka zaunar da su shine ma'ana wa awainahuma ila rubwatin bati qararin wa ma'in dakan guri ne mai kyau ga tsirrai sannan bati qararin akwai nutsuwa a wurin wa ma'in akwai kuma idanun ruwa mai gudana a gurin wasu cikin malaman tafsiri suka ce rubwatun mustawiyatun ma'ana jigawa ce amma ba tudu da kwari daidai cacciyar kasa ce amma tana da tudu ta dan rabu da kasa malaman tafsiri kamar yadda Ibn Kathir ya faɗa sun yi sabani game da wato makani hadhihi rabwa ita wannan rabwatin zati qararin wa ma'in wannan gurin mai jigawa da Allah ta'ala yace anan ya zaunar da Annabi Isa da nana Maryam kidan lokacin da ta haife shi da Allah yake cewa huzzi kin adan da haga da lalle guri ne mai ni'ima da tsirrai da kuma yayin itatuwa a gurin domin Allah ya ce wa huzzi ilayki bi jizin nakhlati tasaqat alayki rutban janiya ina fata an gane da aka sai zamanto wannan gurin guri ne rabwatin an ce to wannan gurin a ina ne Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam yace wannan ruba wannan jigawar da Misra a ƙasar Misra Sa'id bin Musayyib yake cewa a Damashq a cikin ƙasar Damashq wannan wurin yake inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa awainahuma ila rabwati qala Isa ibn Maryam wa ummuhu hina awaya ila ghuqati Damashq wa ma haula ka gani wato guri ne mai dausayi cikin kasar Damashq shine wannan rabuwa ne an karbo daga Abi Huraira radiyallahu anhu cikin fadin Allah ila rabwatin zati qararin wa ma'in yace hiya ramlatu min filastin yace wani tudun rairayi ne a kasar filastin haka malaman suka dinga tattaunawa sai dai suka ce wa aqrabul aqwal fi qawlihi wa awainahuma ila rabwatin dhati qararin wa ma'in wato suka ce shine huwa baitu al-maqdis suka ce a baitul maqdis ne wannan wurin yake inda Allah ya ce qad ja'ala rabbuka ta'ataki sariya wannan shi yafi fitowa fili cewa gurin wannan zati rabwa wannan wurin mai tudu mai rairayi da dausayi da kuma tsirrai da ƴaƴan itatuwa wannan gurin a cikin baitul maqawat a baitul maqdis yake kuma suka ce wannan shine yafi bayyana domin alqur'ani yufassiru ba'dahu ba'dan shi alqur'ani wani bangare yana fassara wani bangare wannan kuma shine tafsiri mafi daraja mafi kima mafi tsada wata ayar ta fito da wata ayar sarari wata ayar ta yi fashin baki akan wata ayar wannan shine tafsiri mafi daraja thumma al-ahadithu sahiha thumma al-athar shine ainihin wato at-tafsir bil ma'thur kenan wato ko kuma a samu wata aya wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fassara wannan aya to wannan shi ma yana daga cikin tafsiri wanda malamai suna ji da shi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara wannan aya sannan kuma maganganun ainihin wato sahabbai da tabi'ai Allah madaukakin sarki yace waɗannan bayi na sa ya ajiye su a wannan wuri wanda yake mai dausayi wajen wanda kaman Allah yanda Allah ta'ala ya bada labarin abin da ya faru na haihuwar Annabi Isa har zuwa lokacin da ta dauko shi cikin wato zanon goyo ta shigo da shi cikin mutananta har irin kalubale da ta fuskanta a ce ga mace ba a san ta yi aure ba ba ta da miji kuma ta zo da tunda abu ne na wato kunfa ya kone ba a san yaushe ta dauki juna biyun ba kawai a lokacin da Allah madaukakin sarki ya bada labari malaika jibril aka ce yazo fata masala laha basharan sawiya har ma tace qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya qala inna ma ana rasul rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya so muke albushir cewa zaki haifi wani yaro zaki farsakacce har take cewa ya za a ce in samu da ya za a ce in haihu walam yamsasni bashar babu wani namiji da ya kusance ni walam aku bagiya kuma ni ba mai zaman kaina ba wanda ita ma abun ya bugi kwakwalwarta sosai saboda dukkan masani na dabi'a da halayyar dan adam ya san ana samun da ne ta haduwar jinsi guda biyu shi sa ita ma tace ya za a ce haka ni ba aure ne ba ni kuma ba matar banza ba kuma ya za a ce zan haifu da قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه haka Allah madaukakin sarki ce to wannan ki kwantar da hankalinki wannan binnisba zuwa ga sauran mutane ne yake da wahala amma a wajen Allah abu ne mai sauki da haka Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhar rusul ya ku manzanni kulu min at-tayyibat ku ci daga halal wa amalu saliha ko kuma yi aiki wanda yake mai kyau aiki nagari inni bima ta'maluna alim hakika ni masani ne game da abin da kuke aikatawa anan Allah madaukakin sarki yayi kira na musamman zuwa ga manzanni su zarto masu cin halal su dinga ci daga arziki na halal wannan cin arziki na halal shike taimakawa mutum wajen yin aiki na kwarai duk wanda kaga yana kokarin yin kyakkyawan aiki to insha Allah za ka ga tsururucin sa abinda yake kaiwa bakin sa na abinci abinda yake kaiwa bakin sa na abin sha sutura da yake sanyawa kudin da yake baddawa na halal wannan yana taimakawa mutum ya ba Allah amma ga mutum ga kudi amma kullun sai aikin tir sai aikin Allah wadai sai aikin asha sai saban Allah to wannan ka tuho to kinnan kudadan anya abin da yake ci na halal ne kuwa kuma manzanni sun karbi wannan kira na Allah madaukakin annabawan Allah kaf ba dan zaman banza ba mai zaman kashe wando a cikin annabawa gabaki ɗayan su annabawa masu sana'a ba zaman maula ko tumasanci ko cin sadaka suke ba kwarai da gaske na yi nasa a kan lokacin da yayi su ciwo da yayi shine ake kira a sako da haka zai je wannan gidan ya sallama a koro dabbobin gidan ya hada da nan can gidan ya hada da na can ya hada su ya kada su ya tafi da su ciwo su je su yi ciwo su ciciyawa su sha ruwa ya kado su da yamma ya dawo da su gida duk kofar gidan da yazo in suka koma ciki a aiko masa da ladan aikin sa Annabi yayi irin wannan sana'a a cikin annabawan Allah akwai kafinta a cikin annabawan Allah akwai wato tela a cikin annabawan Allah akwai makeri a cikin annabawan Allah akwai mai farauta duk ana so a gaya mana sun amsa kiran Allah da ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibat sun dage tukuru wajen duk abin da za su kai bakin su ya zama halal isa ka ce Annabi Dawud alaihi salam yana san cin gumin sana'arsa yana so ya je yi sha wahala ya yi gumi ya samo halal ya zo ya ci da kansa da iyalinsa shi isa Allah ta'ala ce ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu min tayyibir rizqil halal ku ci daga wato arziki na Allah gashi nan ta ko ina na halal amma ka'idar duk sana'ar da zaka je kai sharadin kawai zama ta halal ce din neman da zaka yi shar'i ya zama halal mai sauki ne mai wahala a kusa ne a nesa je ka nema inda halal duk sana'a inda halal ce je kai abinda shari'a ba ta so shine tumatsanci da maula da yawan bara wannan hadisi da yawa sun kushe irin wannan dabi'a ba a san mutum ya zama mai ci a maho mai ci a bagar mai cin baci ba a san mutum ya zama dan baci siddar har da wani hadisi na Hausawa ban taraka baci siddar ba huwa jahilun ƙarya ne wannan ba a san mutum ya zama dan baci ana so mutum ya zama to mai kokari mai aiki tukuru yaga cewa ya nemo iyalansa ya nemo kansa halal shi yasa ba a rena sana'a duk sana'a ta furo ko bara kima da mutunci babu kaskantacciyar sana'a sama da roko babu sana'a marar kima sama da tumatsanci da maula ka dinga cewa Allah ya baku musabu wannan wace irin bara ce maimakon ka ce Allah ya baka kai ka bayar a kullum sai dai kai wa mutane addu'ar su samu su baka kai daga cikin ganin irin wannan baraka san akwai mutuwar zuciya a ciki ka ce Allah ya ba wai addu'ar kenan yazo ka zai ce bayan Allah samu ku shine namu Allah ya baku mu samu annabi yana cewa yadul khairun min al yadis sufla mai bayarwa yafi alheri da mai karba Ain the difference is clear. Shi fa mai baka haka kai. Shi kuma sai kai haka. A haka ma wani lokaci sai ka danyi wata durƙuso mai sufurin ka karba. Akwai kaskancin da ya wuce wannan. Yadda sufula kenan. Ai ka zama yadul uliya. Ai Allah ya baka a dinga zuwa nema wajen ka shi ma wata daukaka ce. Shi yasa wanda ya samu ya daina damuwa, ya daina jin ba dadi in an zo da bukata, an zo neman taimako wajen sa. Wallahi ya gode wa Allah. Inda Allah ya ga dama shine zai yi sammakotin karfe shi ne ya kofa gidan wani yana jiran ya fito ya saurare shi ya taimake shi sai Allah ya sa a kai ne ake ganin ka Allah ya daukaka ka ya yi maka wata daukaka ake neman taimako a wajen ka wannan daukaka ce Allah ya sa ka zama yadul uliya bai kamata ka dinga jin haushin wanda ya in ka hadu da wani gurgudo san masa dan bashi duk da cewa an kushe bara amma akwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya halatta ko su si bara ko ai bara a madadin su a taimake su akwai amma mutum ya zama bara traveling agency za a ce masa ko me wai to wani makawo yana ana jagorantar sa kawai tun lokacin ana irin kiya kiya din nan sai dan jagora ya ce ah baba ga wannan kiya kiyan nan ta kai cewa fara ko bulu din wato a bara har ya kai ya mallaki kiyakiya guda biyu uku amma har yanzu yana zuwa kofar yana yawo yana rarakawa mutane cewa a bashi akwai wanda shi ya dauka bara wata sana'a ce zai har ya kai ya ci pension da gratuity a bara annabi sallallahu alaihi wasallam mutane uku yace ya halaka shi bara in ba su ba duk wanda ya yi bara manzo Allah ya ce ranar tashin alkiyama zai tashi fuskar sa ba nama kwarangwan kuma yanzu abun rashin tsarin da rashin kyan bara hadda mata hadda mata ka ga mutum tsab da ita sai ta zo wani lokaci ma matashiya wai da Allah wani salon bara iri iri wai da Allah daga rijiyar zaki ta zo wajen wata antin su kuma ta tarar bata ba ta koma a kafa wallahi da ki dai wannan barar gara ki shafa ko marijiyar zaki a kafa shi ma salon bara yana nan kala kala style style kowa in ya tare ka da irin salon barar da zai maka akwai wanda larurar su ta kai su bara su wannan hadisi ya ware su amma duk wanda baya cikin wayannan guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ya samu haram kuma duk wanda ya bude wa kansa kofar roko ko bara ya bude wa kansa wawa kekiyar kofa ta talauci za su zama tim da taya shi da talauci duk wanda ya bude wa kansa kofa kai yanda annabi ya kyamatar da sahabbai roko ba har sai da aka wayi gari akwai wanda ya ce wallahi in yana kan raƙumansa ko doki bulalarsa ta hwato kasa ba zai iya cewa kana kusa da ita da Allah dan ce maka ki yi komin ga bulalata nan ba sai dai sakko daga kan dokin sai dauki bulalarsa ya koma yana ganin kaman yace mai komin shi wa yayi bara larurar da ya kamata ayi bara da wanda bata kamata ayi bara bidin mutane suna ta sun bude wa kansu kofar talauci inda ka bude wannan kofar ta roko ka je gidan wani ka buga wa na waya da Allah a taimake ni da Allah ka tsara wannan ka je nan ka je nan ka bude wa kanka kofar talauci ba zai ta bana ka bude wa kanka kofar talauci da aka gaji manzannin Allah ba wanda aka ce ya zauna muridai su ciyar da shi ba wanda aka ce ya zauna almajirai su kawo masa ba kuma a matsayinsu na manzannin Allah ba ruwa ruwan kudi ake musu daga sama dan su ciyar ba sana'a suke yi annabin Allah Dawud makeri ne kamar yadda muka fada kai ka san kira dai tana da wahala annabi Zakariya in ban manta ba kafinta ne kai ka san shi ma sai an yi ba shi sa Allah ta'ala ya ce ku ci daga halal kenan wannan ayar tana kyamatar da mu cin haram domin akwai abubuwa na halal dewa da za su wadatar da mu ba sai mun ci haram kullin ina bada wannan misali shin wai halal karewa ce ne har mutane suka fansama wajen neman haram in kasuwanci ne iri daban-daban wanda yake cilin kasuwanci suna nan dewa na zamani kala-kala waɗanda babu kura a kansu na halal ne duk karewa suka yi har mutane suka koma suna karɓar bashi da ruwa a bankuna ana ba wa mata jarin 50,000 da kuma ruwa a kai shin sana'o'i wanda mata za su yi na halal su samu abinda za su samu karewa suka yi har aka bude wa mutane kofofin samu na haram shi yasa kowane bangare na haram to akwai irinsa ko wanda ya fi shi ma na halal da haka Allah ta'ala ya ce wa'malu salihan daga cikin abin da zai taimaka wa bawa ya zama yana yin kyakkyawan aiki na gari shine ya zama to duk abin da zai kai bakin sa halal ne kai hattara wato haram din ta tashi lalata mutum take har zama kake mutumin banza a wajen Allah Allah ne ya sauraron ka yake akwai hadisin Abi Huraira wanda muna karanta shi cikin arba'un nawawi hadisi na 10 muna karanta shi Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah madaukakin sarki tsarkakacce ne bai karbar aiki sai ne tsarki wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin fa qala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dhakara ar-rajula yu'ilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له بايان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تركك كثير بايا كبر أي شيء من ذلك أنت ذاك كتار كلن حرام كتير ذاك جيما كا كتار كلن حرام كتير ذاك جينا مسلاش كتار كلن حرام كتير ذاك جينا مكرانشا Allah tsarkakakke ne zai karba sai mai tsarki Allah ya yi wa mu'minai umarni irin umarnin da Allah ya yi wa manzanni yace ya ku manzanni ku ci daga tsarkakan abinda wato yake na halal sannan ku kyakkyawan aiki ya ku waɗanda suka yi imani ku ci daga tsarkaka halal wato na halal na abinda muka azurta ku da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bada labarin wani mutum ya cika sharuɗan addu'a amma Allah ya ki karɓa addu'arsa dukkan abinda ake bukata na addu'a ya cika na farko yayi tawazu ya kaskantar da kansa ga Allah na biyu ya daga hannu na biyu yana tawassul ila ya rab ya rab na uku kuma na hudu kuma babbar yana cikin halin bukata Allah yana kawo mutumin da yake cikin mawuyacin hali dauki da wuri man yujibul mudarra idza da'a wa yakshifu as-su wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum ma Allah akwai mai fitar da wanda ya shiga cikin kangi daga cikin kangin ba Allah ba daga Allah yana amsa addu'ar wanda ke cikin mawuyacin hali to wannan mutumin yana cikin mawuyacin hali to ga yanayin sa ash'asa agbara ko baka jin larabci kin san ba dadi yake ji ba to ka ji ga wata can tana kasa kasa duk wanda aka ce yayi kasa kasa ai kaga ya sha wahala agbara sannan kuma gashi matafi ne Allah yana amsa addu'a matafi amma me ya hana Allah ya karba addu'a sa wa mat'amuhu haram abincin sa haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa gudi bil haram annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa anna yustajabu lahu tayaya tayaya Allah zai saurari wannan daka in kina so kice ya Allah ya Allah ga bukatata Allah ina cikin rashin lafiya Allah ga ƴaƴana Allah ga kaza to ki kiyaye cin halal daga cikin hanyoyin da zaki kina daga hannu ki addu'a Allah ya karba ki zamanto duk abin da zaki kai bakin ki kin tabbatar da halal shi yasa aka ce koda shubha ce ki rabu da ita an ce fa man ittaqa shubha ce faqad istabara fihi wa irdi in kina kokwantan wannan abin halal ko ba halal bane wannan sana'a halal ce ko ki hakura ki mata domin ai akwai alhalal bayyin kenan ki zai ki aikata wanda ki shi Allah ya ba mu dacewa inni bima ta'maluna alim Allah madaukakin sarki yake cewa inni bima ta'maluna alim ni na sana da abin da kuke aikatawa la yakhfa alayya shay'un min a'malikum ka aikin ku babu wani abu da yake buya gare ni duk wata dabara da za ka yanka ci haram Allah ya gano ta Allah ya sanar da ita ina mutane ba su fahimci haram bane kai ne da kuskurima da kaza da kaza da dan yi mata ado da duk kamar da ita halal karfi da yaji Allah ta'ala inni bi mata amaluna ali Allah ce ba abin da yake koye mu kar Allah yake kallon kowa inni bima ta'maluna alim ay la yakhfa alayya shay'un min a'malikum wal khitabu fil aya amul lirrusuli alayhim assalam wa atba'ihim wato maganar da Allah ya a cikin wannan ayar ta kame su manzannin da kuma mabiya manzannin wa fil ayati dalilun a cikin wannan aya akwai dalili ala anna akala al halal akan cewa cin halal a'unun 'ala al-'amali as-salih yana taimakawa mutum akan mutum ya zama nagartacce kuma ya zama mai nagartaccen aiki wai in kana so ka zama nagartacce to ka koma cin halal kawai in kana so aikin ka ya zama nagarta mai nagarta to ka zama mai cin halal kawai sannan wa anna 'aqibatal haram wa khiyya wannan ayat ta nuna mana karshen haram mabuna ne karshen haram ba kyau kamin hada daga cikin munin cin haram radda kin amsar addu'a ba ka da tsarkin da har zaka cewa Allah ga bukatarka Allah ya saurare ka dan in kana so ka zama wato da ka daga hannu Allah ta'ala ya saurari kokenka in kana da damuwa Allah ya yaye damuwarka wallahi duk abinda zaki kai bakin ciki kiyaye shi yasa an gaya mana matan salaf har wasiya suke wa mazajen su mu dai in kun fita ku samu mana halal za mu iya hakuri da yunwa amma ba za mu iya hakuri da azabar Allah ba shi yasa aka ruwaito mana tarihin su za a ga in akwai a cikin babu hakuri yake an karanta mana rayuwar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ai wata biyu cikin naku ba dora girki ba sai dai dabino da ruwa da makamantan irin waɗannan haka suka yi ta hakuri in an samu a ci na faɗa mana karatu wani karatu da ya gabata mu fa muna ci ne dan mu rayu ba muna rayuwa bane dan mu ci abinci da haka duk naman da ya tofu da haram annaru aula bihi uje ta ci shi duk te ba duk tsokar da ta tofu da haram jiji da ta ƙara kauri saboda haram kikai teba kikai teba da haram Allah bai saurara da addu'a ki sai an wanke wannan tebar da wuta jahannama Allah ya kiyaye Allah ya ba mu ikon cin halal insha Allah sai mu tashi wa inna ummatukum ummatan wahida abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kocin cikin harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika akwai tambayoyi ina ganin da aka rubuto wannan ce mallam Allah ya ƙara basira amin Allah ya ƙara mana gaba daya ta tambaya
sallah ta farilla da nafila dukkanin su idan mamu yana bi ba zai yi karatun sallah ba to zance mafi inganci shine idan liman yana bayyana da karatu to ke ba za ki karatu ba sai ki sauraro da liman wannan yana daga cikin abin da wasu malaman suka tafi akai qira'atul imam qira'atul laki karatun liman shine laki wa idza qira'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun da haka duk sanda liman yake karatun bayyane to kawai saurara za ki yi ba za ki karatu ba idan kuma yana karatun boye to za ki karatu aqallu shay'in ki karanta fatiha saboda hadithin la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab da aka wasu malaman sun tafi akan cewa in liman yana karatu a bayyane to ke saki shiru ki saurara in kuma yana karatu a asirce to ke kuma zaki yi ainihin wato karatu a asirce ce ma wallahu ta'ala tambaya ce duk tace naji wasu malamai sun ce tun daga 1 ga Ramadan za a iya fidda kai sannan idan mutum ba shi da hali zai iya lissafo yaransa da matarsa ya ce wane to ya tattaro matansa da ƴaƴansa ya ce wane ya ba wane har zuwa na ƙarshe sai ya ce ya bawa gidansu to tambayar dai na farko cewa ana iya bada zakatun da kai shin daga 1 Ramadan to Allah bai sa na taba cin karo da wannan fatawar ba da malamai suka yi a domin fiqhun ita zakatun da kai kamar yanda hadisi ya nuna shine a wadatar da mutane daga fitar ranar Eid ni ko na san cin ranar 1 ga Ramadan in ka ba mutum abinci kuma mabukaci ne to zai cinye shi ne kuma in aka ce kowa tun irin 1 ga Ramadan ya shine zakatun da kai to wancan hikimar da fiqhun cewa kar a fitar ranar Eid kuma babu ta da haka gaskiya ban san malamin ban san wace madogara malamin yake da ita ta cewa za a iya fitar da zakatun da kai tun 1 ga Ramadan abinda ne na sani shine malamai sun ce kamar irin saura kwana 3 ko 2 sallah to ana iya fitar da zakatun da kai musamman galibi irin zakar da muke fitarwa ta fidda kai ba wanda za a iya sarrafa ta bane in aka fitar ranar Eid tunda ranar Eid da safaka ba mutum masara ya zai leta ranar Eid da safaka ba mutum gero ya zai leta da farko da wuya a samu injin nika kuma ba za a iya cin gero haka ba inda ma shinkafa ce zai a ce in ka ba mutum ko da safe ne ranar Eid kaga kawai sarrafawa zai yi ba wani matsala to irin abincika irin waɗannan ana iya bada su kana ayyuka uku kafin sallah ta yanda wanda aka ba zai kokari ya kai niga ya sarrafa ya tare duka komai da komai kafin ranar sallah so ake ranar sallah a wadatu mutum ya zauna cikin iyalinsa ya zauna ƴaƴansa su ganshi matansa su ganshi a gaggaisa da mutanen unguwa da makwabta da ake ladiya ba a duba saboda yanayin ainihin sabbobi na rayuwa da neman abinci to wannan shine wallahu ta'ala alam sannan shi kuma wannan na ƙarshe cewa mutum in ba shi da ikon da zai cire wa kansa da matarsa da ƴaƴansa in na fahimci tambayar kamar shi sai ya cire ya ba matarsa ita kuma ta ce ta cire ta ba babban ɗanta ita kuma babban ɗanta ta shi kuma ce ya cire ya ba ƙanwarsa haka har zuwa na ƙarshe to wannan azance shi ba ga ni kansa ba so abinda kawai kamata la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha abinda kawai nake gani yafi dacewa wallahu ta'ala a'lam shine kawai wanda yake da iko shi kadai sai ya ci misali abincin guda ɗaya ne kwano ɗaya ne wanda za a iya in aka cire abinda za a ci a ranar bai fi a fitar da zakatun da kai ta mutum ɗaya ba to shi wannan mutum ɗaya sai a cire masa shikenan Allah ya gani cewa ragowar babu ikon da za a cire masa wannan ya fi a ce a ba wa da wane ya ba wa da wane ya ba wa da wane duk wannan ga wannan hikimar da azancin yin haka da haka kawai babu iko wanda yake da iko kawai ya cire iya nasa shikenan ragowar ta fada akan su tunda ba su da iko wallahu ta'ala a'lam wannan tace assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya kara wa malin lafiya Allah ya kara mana gaba daya da tsoron Allah gaba daya Allah ya kara mana idan Allah ina da tambaya idan mutum bai samu damar zuwa sallar asham ba zai iya yin ta a gida kwarai da gaske kuwa sosai ma kuwa ai banda ma alfarma watan Ramadan ai su sallolin nafila an fi son ayi su a gida duk sallar nafila tafi falala a gida ta farilla ce aka ce a zo masallaci amma nafila ayi ta a cikin gida yafi haka zuwa akwai kuma mutane iri-iri akwai mutanen da za ka gansu suna da wato lalaci da rashin samun karsashi in suna abu su kadai amma in suka zo masallaci ga yara ga tsofaffi kaga ta dage ga tsohuwa ma bata zauna ba sai ga ita ma da nauyi wanda yana kara mata karsashi za ka sai ga wani yazo yayi sallolinsa gaba da in ku a gida ne wanda da tayi raka'a biyu ko hudu sai da sai kai ta gaji kawai tunda ba duk gidan yayi a gida insha Allah kuma zai samu lada kamar yanda ya kamata insha Allah wallahi ta'ala abinda muka faɗa